Nairobi. Daga muryar Amurka a Washington DC. To jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mota Alpha Radio. Za kuma iya jin mutum yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna tare da ni Zahra Aminu Fage.
A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau za mu ci gaba da magana ne akan illar canza launin fata, abinda ake kira skin bleaching a Turanci. A cikin shirin namu na yau, wakiliyar sashen Hausa ta tattauna mana da likitoci a teburin tattaunawar.
Sannan za mu ziyarci filin kwallamar mu. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Ta da bata lokaci ba za mu garzaya jihar Kaduna, inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta gayyato mana baki a teburin tattaunawar.
Mai sauraro, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin ajin mu na yau da gobe. A yau muna tare ne da likitoci waɗanda za mu tattauna akan maganar sake launin fata, wato bleaching. Cikin zauren namu muna tare da Dr. Alfa Yakubu, wanda yake likita ne a asibitin koyarwa ta Jami'ar Ahmadu Bello da ke shaka bangaren kula da kananan yara. Sai kuma Dr. Aliyu Muhammad, wanda yake bangaren lafiyar kwakwalwa, da kuma Dr. Abdullahi Abdul Wahab Yakubu, shi ma da yake bangaren lafiyar kwakwalwa, dukkansu a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria a asibitin koyarwa ta Ahmadu Bello. Barkanku da zuwa. Matsalar nan ne ta shafe-shafen mayuka domin canza fata, matsala ce wanda ta kaddabi matasanmu na Najeriya, wanda ba wai yanzu ya taso asali ba, an yi shekaru ana gabatarwa. Tun ana dan yin kwaskwari ma hannu da fuska da kafafuwa, ya zama na an fara yi na jiki. Yanzu an ce an sauka daga wannan matakin, an hau sama, sun fara shaye-shayen abubuwan da wai za a yi na gaba ɗaya, ma mutum ya sarke kaman ya zama bature ko kuma allurai. Muna son mu ji daga bangaren likitocin tunanin dan adam da kuma kwakwalwa, shin me hakan yake nunawa a game da lafiyar kwakwalen matasan Najeriya da tunaninsu? Barin fara da Dr. Abdullahi Aliyu.
Abubuwan da ya shafi lafiyar kwakwalwa ana kallon su ne ta fanni biyu. To, ta nan fannin zan fara tattauna wannan matsala ta masu canjin launin fatarsu, wanda aka fi sani da bleaching da Turanci. Abu na farko shi ne dai wannan matsala ce ta zamantakewa, yanayi da kuma yadda mutane suke da kuma fifita shi farin fata, wanda asali ya samu wani suna tunani cewa ya samu asali ne tun daga lokacin Turawan mulkin mallaka. Ana ganin su farari ne, suna saman kowa, su kuwa bari ya kokari ya bina su. Sannan kuma daga baya fifita su masu wannan fannin da kuma nuna su a matsayin su ne suka fi cancanta su yi abubuwa, fannin fina-finai, fannin tallace-tallace, har aiki wanda yake bukatan fuska kamar banki da hotel, za ki ga su wannan bangare ɗaya ne. Sannan ɗayan bangaren kuma na ɗabi'un ɗan adam, wannan bangare shi ne bangaren mu, yadda mutum ya taso ya ga ana yi, da kuma yadda aka bashi horo
da
tarbiya, wannan za mu ce psychological aspect kenan. Sannan kuma abubuwan da suka fara tasowa yanzu da yawancinsu da kuma bincike da ake nunawa, an alakanta shi da abubuwa da yawa a bangaren rashin lafiyar kwakwalwa da abin da ya shafa walwala da zamantakewa da kuma nishadi. Abu na farko shine bincike da aka nuna shine yawancin wanda ake samu suna wannan a rayuwarsu, zaki ga suna yara sun taso ne cikin matsi da takura. Matsi da takura ya danganta da horo wanda ba shi da ka'ida, wanda bai samu gudu, wanda ake kira child abuse, yaro ya taso. Wannan bincike da aka yi a
kamancin zarafin yara
bincike da aka yi a Argentina da kuma Jamaica ya nuna cewa akwai matukar alaka sosai tsakanin yaran da aka ci zarafin su suna yara da kuma yin wannan abubuwa na canja launin fata. Da aka bincike wannan sai gano abu ɗaya ne ya hada su, yaran da suka aka ci zarafin su da sauran su ana aje su ba su da kiman kai da sauran su, su abu ɗaya ne ya hada su a waje ɗaya shine rashin gani kiman kai da shi wannan cin zarafin da aka musu yana yara suka taso da shi, suka taso suka ba su gani kiman kansu. To shi ta nan ne tunani yake shiga musu ta ya za a yi su sama karbuwa, ta ya za a yi su sama amsuwa. An shine wannan abu na bleaching yake shigowa da abubuwan da suka kamanci shi. Duk wanda kaga yana bleaching na kowa sa abubuwa da ya shafa kula da kuma ana ta'allaka su tare da kuma suna faruwa da shi a wannan lokacin da yake bleaching kuma bayan ya ci gaba da bleaching din.
To likita ya muna bayani a game da bangaren da ya shafi kwakwalwa. Likitan yara, akwai matsalolin da ake dubawa na cewa iyaye ma suna ma ƴaƴansu kanana kokarin canza launin fatar su tun suna ciki, wayansu kuma bayan sun haife su, ta yanda tun daga lokacin da yaro yake jariri kafin ma a haife shi zaka ga an hada wayansu sabulai da ake hadawa a gargajiyance na cewa wannan wankan jariri ne. Duk da yake a likitanci na kan ji kun yi bayanin cewa ba a san ma a sa jariri mai ko sabulu mai karfi, amma nan zaka ga an hada shi ne kala kala, an dake shi an kwabe shi an aje wannan kenan. Sannan kuma akwai a ta bangaren kuma likitance kwace zamanance akwai magungunan da ake cewa suna bada shin daga sai ne kuma ya kake ganin wannan zai janyo illa ga shi jaririn.
Haka ne yanzu saboda rashin gaskiya na wajen auratayya, za ki ga mace saboda miji ya aure ta matsayin fara tana son in za ta haihu da ta haihu shi a matsayin fari, tunda shi dan nan idan ya zo a matsayin baki baban ki da shi ma fari ne za a sa zafa ya samu shakku. To yanzu ya za a yi shine yanzu akwai maguna tabbas na shaye-shaye da ake yi da kuma na alurai da ake yi da ke kara ma wata uwar haske, kuma wasu bincike suna cewa yana kara ma shi ma dan haske. So kasancewan haka a lokacin da ta haifi ɗa, tana son ta haifi ɗa a matsayin yana da haske. Amma wani kuma abin nan shine yawancin yaran an haife su kanana suna da haske. To tsoron kada su yi duhu shi ke sa ki ga tun yaro na jariri ita uwar ta samu magungunan da take shafawa wani lokaci na take shafawa na bleaching ta sau ta fara shafa ma yaron. Saboda an zo an fara ganin yaron za a ce a wannan dan baki ne, a wannan dan fari ne, ana zuwa a ce kai wannan kada kunnen shi zai baki. So ita kuma uwar tana ganin haka, ta ga yaron ya zo da dan haske to tana ganin haka za ta ce to zai iya yin baki kuma ya baki a san ta zai iya tunuwa. To bari a fara shafa mishi mai, kuma shi jariri duk wani mai mai karfi ko mai kanshi-kanshi ko abin da yawanci an fi son a shafa ma yaro mai wannan dan petroleum jardin da bai da wani abin a ciki, saboda me sai da yara jikinsu yana reacting man irin wa'innan kashi-kashi da mama baka sani ba, sai ga yaro ya zo da kuraje kala-kala daga yaro na jikin fata yaro na zagewa da sauransu. So shi yasa ba a san ma a shafa ma yaro duk wani mai ne wani kashi-kashi ko mai abin nan. So amma saboda tun farko abin da nace akwai rashin gaskiya cikin wannan, shi yasa ya ga cewa ita uwar ma ita haifita akwai wannan. Sannan kuma akwai wani abu guda ɗaya, ita uwar ko da fara ce na gaske ta haifita tana son ko ɗaya tana son ita yarinyar ma ta yi haske. Sai masu gaisuwa masu zuwa ban barka su zuwa cewa okay ai gashi ya kya baka wuce kuwar fara gashi ɗaya baka ta biyu uban kowaye. To tun daga nan suke son sai a fara wannan shafe-shafen, kuma suna ba da illa sosai a fatan jariri, saboda banda fata suna taba kwakwalwa kuma suna taba ƙoda. Saboda yawanci wa'innan masu ma ƴan ahan suna da abin wani abin sinadari a cewa mercury, shi wani mercury jiki yakan ja shi shiga cikin jini ya je shafi ƙoda. To sai ga yaro ɗan ƙarami ya zo shekara ɗaya biyu ya zo da ƙoda bai aiki, aje yau dialysis gobe an fara magana canza koda yaro bai wuce shekara biyu ko uku so abin nan na da matukan illa ya kamata a ce mutane su fahimta kuma su guje mishi
likita bangaren ku na kwakwalwa da kuma tunanin dan adam a cikin masu yin amfani da kayayyakin na bleaching akwai fararen fata ma me yake take tunanin yake kawo irin wannan nan wanda shi din mutum yana da hasken fata amma duk da haka bai hakura ba shi ma dai yana son fata su da ƙarar haske
haka ne wannan akwai wani irin masalan da muke cewa body dysmorphic disorder rashin lafiya ne na kwakwalwa mutum ya ga cewa bai yadda da yanda Allah ya yi shi ba likin shi yana gani kyau din bai kai inda yake so ba ko inda take so ba
to wato matsala ce ta kwakwalwa
matsala ce
akwai magana
kuma zaki ga wasu ma har sai sun je an yi musu surgery su plastic surgery a gyara hanci a gyara benene kwana biyu ya sake komawa saboda ba zai taba samun satisfaction din da yake
ba. Ba zai samu biyan bukata ba koda yayi da
haka.
Saboda ba haka aka lice shi ba.
Yawwa. So rashin lafiya ne na kwakwalwa ana ce mishi body dysmorphic disorder. So irin wannan ko ya suke dukkan su za su ga ba su kai yanda suke so ba. So dole sai sun nemi yanda za su yi su samu irin wannan ciwon da suke bukata kuma ko sun yi din still ba za su samu na satisfaction ba. So za da sun ci gaba da yi. Kaga mutum guda yayi plastic surgery ya fi a kirga yau aje a gyara nan gobe aje a gyara nan kullun suna gaban madubi
san ga da likitoci masu kulawa da lafiyar mu masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ya taimake su ito aga da likita bokan turai amai da liya sosai ke aga da likita bokan turai amai da niya sosai saka da likitoci badan kudi sike ba badan budai yabo ba badan budai yabo kullun waka dai dan su cece rayi ai sake wasu na ga Allah rabbi Allah ka ba mu sa mai sama Allah ki ya ga ciwo Lokacin da mu muke ta kwana na sai hada da maholiki likita ne za a ga talabi
madalla jama'a masu sauraro har yanzu ke ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe
Dr. Abdullahi ka ji abinda abokin aikin ka ya faɗa game da shi wannan ciwon kwakwalwa to wani ya sa shi dan Najeriya musamman matasan Najeriya suke tauna da kuma soyayyar farin fata ne ana ku binciken da kuka da abin da ya fara zama abun
gwiwa ne da yake da alaka da yadda muka dauke mai kyau sanin me ake ce mai kyau tabbas tunani ne irin na bayi kana so kai kama da shi mai milkin ka in fari ne kai ma kana so ka zama fari abun nan ba wai tsaya a Najeriya bane duk da yake kashi 77 a tantancewan hukumar lafiya ta duniya ana samu wannan a Najeriya Congo zaka ga kashi 29 sannan ana yakinin cewa cikin mata 10 in ka samu 8 sun taba amfani da shi wannan abubuwan na canjin lolin fata su tunanin ya danganta da abuwa da yawa ne yana iya yiwuwa cuta ne kamar yadda shi abokin aiki na ya faɗa yana iya cewa zamantakewa ne abubuwan da kowa yake gani shine ya dace a yi abubuwan da kowa yake so ya nuna don da bayanin da ne dazun na masu aiki waje da masu fina-fina da sauransu za a nuno
za a nuno
yana yi kasancewa damuwa ne irin na rayuwa wanda suke da irin damuwan nan kamar personality disorder su ji inda suke suna so a san suna nan su taya za a san kina nan shine ka zama kai fari ne kuma ke fara ne saboda ana alakanta fari da kyau da kuma ci gaba da kuma wayewa.
Tanan ma ce ta kwakwalwa ko?
Ita ma illa ce ta kwakwalwa. Tanan ma tana iya. Sannan wasu kuma damuwa ne da ya musu yawa da rashin ganin kiman kai. Low self esteem. Wasu kuma ba su san me za su yi su amsu ba. Yana iya daukan abubuwa da su amma hangar bangaren ciwon kwakwalwa muna kallon abin ne ta fanni uku. Zamantakewa, halitta, sannan kuma ɗabi'antar da mutum da aka yi shine muke kira biopsychosocial. To a duk wannan zaka iya samun daya biyu uku wanda suna da alaka da wannan. Sannan abu mafi muhimmanci da ba zan so mu fita daga wannan zauren ba sai mun tattauna shine shin wanda yake wannan bleaching din me yake biyowa, me yake samun shi ta fannin ciwon kwakwalwa da kuma bangarorin kwakwalwa. Na daya akwai damuwa, yayi ne dan ya samu kyau zai yi mutane ba su daina ganin shi da suke ganin shi ba. To yana iya samu damuwa da cututtukan da suka samu damuwa wanda aka fi sani da anxiety da kuma depression.
Wannan ciwon damuwa yana iya
nan ciwon damuwa kuma bincike da aka yi da kiddiga da aka yi ya nuna kashi 65 cikin masu wannan bleaching din suna da wannan matsaloli na damuwa da kuma yawan tsorata.
Saboda dai wanda ya san su a baki,
saboda su san su a baki da sauran su ba sa san duk abin da zai juyo ya kasance suna abin. Sannan kuma akwai wani abu, shi wannan changing pattern referrals ni zan alakanta shi da kaman shaye-shaye ne. Saboda ni abu ne wanda kana zaman lafiyar ka zaka fara. Zaka fara saboda kana son amsuwa da sauran su, amma za a zo lokacin da ba za ka iya bari ba ko ka suka bari ba za ka iya bari ba. Sannan abinda kawai zai taimaka ma shi ne za ka dinga ci gaba da wannan shafe-shafen ne don ka samu ka zauna lafiya, ba wai don a ga kana da kyau ba. A lokacin abu ya kwace ma ya zamanto ba yadda za ka yi abinda ake bukata na lafiyar kwakwalwa da kuma kasancewa lafiya ya kwace ma. Baka da walwala, baka da nishadi, baka da abin so da komai na rayuwarka yana farawa ne ya kare ga tunani yi da kuma samun shi wannan bleaching din da kuma karbuwa da kake bukata a matsayin ka na a lokacin.
Dr. Alfan, a bangaren yara da mata duk da yake ka tabo mana kadan daga ciki, ka kara fada da mana menene irin illoli ne za a fuskanta idan ana yin shi wannan kokari na canza launin fata ko a ce bleaching?
Na'am, shi illoli kaman ya yi bayani akan illoli bangare na kwakwalwa, sannan kuma illoli bangaren fatan kanki kanta, sannan kuma illoli na bangaren aikin da jiki ke yi. Na kwakwalwan ya yi bayani tsorata, tsoron shiga ma mutane don can kasan duwan can gasan ka baki ne in ka ce zai gina a fari kai kasan cewa akwai wato akwai nan tsoron ko da yaushe, da kuma damuwa da cewa inda ma ake taruwa da kasan kai an kowa san ka kai baki ne. To akwai wani abu ne, to before you know sai ka cewa kamar da shi depression sai da abin ya zo ya fara zama maka ma mutum ya koma banda tsoron da kuma rashin yin walwalan cikin mutane ya fara zama cewa yana kulle kanshi a waje abin nan a inda bai san ma mutane su gan shi. Da a lokacin da manya fara abin ya fara kwacewa zai ga cewa kallon shi ya fara komawa gashi nan ga irin shi da tsoron su. Sannan kuma ba su iya tuɓe kaya a gaban mutane saboda mene sai da illa da yake da shi da fata. Duk wani fushi zaka tsage, zaka tsaga a jikin fatan shi, yawanci a jiki zaka ga su a ko'ina
inda rana ya bayyana ya fi konewa yawa haka
zai wanda inda yake abin da rana ga zai yi baki. To shi yasa ga kodo shi ana neman a dinga shafa a fuska. To kuma idan aka zo aka shafa wuce zaka kuma wajen ya fara ya zo ya yi ja, zaka ga wajen ya yi ja kaman jini zai zubo. So wani ina sanin kuma ita a kuma a kintin ita wannan fatar ta rage karfi elasticity ta bashi. In kuma ciwon mutum ya zaga cewa bai warkewa, in ma surgery akai aka yanka zaga cewa mutum a zo ita fama ya ki warkewa saboda an ga an rage ma ita pattern inganci. So sai ga to yana wani illan akan pattern ita kenan. Sannan kuma nan da nan zaga mutum na jin ciwon, na kuma babban illan shine kansa na fata.
To wato cutar daji,
yana cutar daji ta fata duk yana daga cikin abubuwan da shi wannan bleaching din ke kawowa. Sannan kuma magana na fannin aiki na jiki kamar yadda muka bayani da farko, koda kaman wannan mai kyau da muka ce yana zuwa muna ce musu heavy metal suna zuwa su je su zauna a cikin kodar su hana kodar aiki sai ga cewa dan shekara yan muka yaro karami idan maman ta fara idan kuma ita uwar ce ko kuma babban ne ke yi zaka cewa ya zo kododin ba su aiki sai an ga yin dialysis na wanki jini ko kuma a ce sai an je an yi changing koda abu ne da ke da tsada daidai ku ne ke yi a Najeriya sai ma an fita waje wani lokaci to kin ga sannan kuma yana ila yana shafan ita aikin ita kwakwalwan ita na shafan aikin kwakwalwa da kuma jijiyoyin da kwakwalwa ke saki sai ka cewa mutum na zo nake gani yana samun ciwo yana jin ciwo kawai bai da wani dalili amma ga jikin shi na ciwo na kwakwalwa magani na ciwo na magani na ciwo so duk wanda yana da cikin illan wannan abin bleaching kada hasken fata sannan kafin yanki zance ina son wani magana akwai wani kalma da mutanen mu ke amfani da shi black beauty
wato mace kyakkyawa
ganin mace a ce wancan black beauty ce yanzu wannan kalman yana da cikin abubuwan da za ka kaman ana yi ne saboda akan ba mu mace amma yana da wani illa akan wanda suke kusa da izo da suke bakake ne da za a ce musu wannan saboda menene shi fari me yasa ba a cewa white beauty abin da yake nufi tun wani fari kyakkyawa ne ki ga amma black beauty which means abin da yake nufi shine tsayi ɗaya ku ne cikin bakake masu kyau shi yasa ya kai ga na ce wannan black beauty
sai an ware ke
yawa sai an ware sai da bakake masu da kyau amma ina ga wannan kyakkyawa da ce black beauty to wannan kalma yana da illa ga mata
wato kaman dai an dai manage ne ba za ta da maki kyawa
maki kyawa so wannan kalma na illa ga mata sosai so idan ni wacce an ce black beauty wannan amma to ina ba white beauty which means white
ko ba ina din dai fara ce kawai ke ya ta wace
alkem ba mata ina yace so ni ma to tunda idan na tsaya nan ban da kyau to ban shiga bangaren da kowa na da kyau
to wai shi wannan religion din bai da wani dan abin da za a ce shi amfanin sa da me yi
zaka duba amfanin da illan shi kaman shaye-shaye a mutum ya je sha kayan maye yawa dan hayin da zai samu shine amfanin amma wanda zai biyo baya ba so ko bleaching din mutum na yi ne saboda ya samu karbuwa ga mutane a ce ai wannan na da kyau wancan tana da kyau da sauransu kawai shi da benefit din amma in ka duba illolin da ke biyowa ta baya sun fi wannan benefit din bayan kayi bleaching da ko kayi bleaching da za ta ga cewa kunan gaba ita da kanta ba za ta gamsu cewa tana da kyau din ba kuma nan gaban abu ya fara kwace mata yanda muka yi bayani a can baya za ga cewa ta dawo ma ba ta kai inda take da ba kamun ta fara wannan abu
to wato fatan sai lalace
sai lalace
ba zai ma tsaya abin da take a bakar ta kawai ba
haka akwai kalmomin da muke cewa bari mu fada da turanci ne bi ma iya fassara da Hausa akan ce when they can stop they don't want to stop when they want to stop they cannot stop
wato kaman lokacin da kamata a ce sun tsaya
da yawa
to kuma ba su bari ba
za su bari
lokacin da kuma suke so
su
bari kuma ba zai yi a bari din ba to shine daidai da masu canza lanan fatan
yawa a lokacin abu ya kwace musu gaba daya
lokacin da aka fara ana jin dadin abin ana samun yabon da ake nema a wurin mutane din sai su ji kawai a ci gaba
a ci gaba yawa
da kuma lokacin suka tsaya din da ya fi musu sai da lokacin da jiki ya gama lalacewa fata ta zama koda an bari ma bai da amfani sai ya zama koda sun bari ma kuma bai da amfani
san ga da likitoci masu kulawa da lafiyar mu masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ya taimake su kai to a ga da likita bokan turai a mai da niyya sosai ce a ga da likita bokan turai a mai da niyya sosai san ga da likitoci ba dan kudi suke ba ba dan budai yabo ba ba dan budai yabo kullum wa kadai dan su ce tirayi ai sake wasu na ga Allah rabbi Allah ka ba mu sa mai sama Allah ki ya ga ciwo likitoci masu kulawa da lafiyar mu masu kulawa da rayuwar mu ai sake wasu na ga Allah rabbi zan ba ku dan misali aiki na likitoci lokacin da mu muke
ka kwana lokacin da mu muke ka kwana na sai hada da mu holiki nikita nikita ne za ya talabe nikita ne za ya rungume batama babu bata ragi
kasu bukar sarashirin namu bari mu leka filin kwalamar mu tare da wakilin mu Binta Ibrahim da bakwa da ta gayyato mana
wayo Allah duwo duwo
kamu da zuwa cikin ɗakin mu na girke-girke inda muke tare da malama Umma Hani Rayyan Lamus wacce take daga jihar Nasarawa za ta gabatar mana da girki irin nasu na gargajiya. Malama Umma Hani barka da zuwa.
Barka dai.
To yau me muke da shi ne?
Eh to yau muna da wato wani abinci namu da muke ce mishi waken sharu. Ita wake ne dai da ake cin ta, ake ganta. Ni ban san ma ko ana samun ta irin ko ina ba. Wani wake da ake ganta manya-manya haka nan. Ke ba ta da zin sosai gaskiya ba irin baki da farin wake bane.
Ba baki da fari ba, wani kala ne.
To.
Me ruwan kasa ne?
Ita ne ce ruwan kasa ba ruwan kasa ba. Ita ba fari ba, gata nan ne.
To, amma dai mutanen Nasarawa can ake samun
sosai.
To ake sarrafa shi wannan wake.
Ita wannan wake dai da farko dai zaki fara wanke ta. Bayan kin wanke sai ki aje ta a gefe.
Nun cire hancin kenan?
A'a ba ki cire hanci. Ba a cire hanci. Sai ki dafa ta. To kin san dai wake dai tana da wahalan da kuwa.
Wa'ansu
haka. To saboda haka kuma idan kina sauya ka zaki idan jefa mata kanwa. Wani lokaci ruwan ma ke so ya bata miki ciki haka. Zaki idan jefa kanwa saboda ta samu ta gyara abin da. Bayan ya da kuwa kan naki sai ki tace. Bayan kin tace sai ki sani. Ki wanke ta da ruwan sanyi kadan ba wai dai a zuba ta a cikin ruwa sosai ta sha ruwan sanyi ba to bayan kin wanke sai ki aje ta gefe guda sai kuma ki nemo wato ainihin riɗi riɗin ki bayan kin samu idan ma already kin san riɗi ana samun ƙasa a cikin
ta haka
eh wato sai a rege ta bayan a rege riɗin dan shanya ta ta bushe wasu na ce mata me ake cewa kantu ko abin da kantu to ita za ki samu bayan kin samu sai ki dake bayan ki rage ki dake ta ki shanya
in dake kuma ya zama laushi ne
a wannan irin da tida tin
to na gane kuma a tsufa da yawa sai a kara wankewa
a wanke
a tace a baje
a baje ta ta shara na kadan ko kuma in baki so ta shara na za ki iya zuwa ki soya ta
to
amma kuma in ta dan shara ta fi saurin soyuwa ne dama za ki soya ne to kin ga idan kika soya ta fi sauki ko kuma idan kika sa a rana ta fi sauki duk wanda dai kika gani ta mini ne sai ki saka a rana ta bushe bayan ta bushe sai ki saka a wuta sai ki soya ita ma dai ta dan soyu dai sama sama da hakan nan ba sai ta yi baki ba ta yi dai ci dai hakan nan ta yi kanshi to bayan an gama wannan sai ki tanadi dama manjan shi mana na sabon mai
to
wato manjan kwara kenan sai ka tanadi shi ka aje shi a gefe guda bayan ka gama shi ma ita ma daka ta za ka yi bayan ka daka ta yi laushi kama ta fara tsatsako da mai
ita
ta riɗi bayan ta fara tsatsako da mai sai kuma ki ɗauko manjan ki shi ma sai ki saka
wato sai ɗan daga manja a cikin shi riɗi na nan daga da ta yi dinkuli sai ya baje
baje shi shi ma dan kika sa shi ya baje sai ki dan saka dan ɗan ki ko gishiri haka a ciki bayan kin gama sai ki kwabe shi duka guri guda sai ki zo ki ɗauko wannan waken naki da kika dafa
ba ta ta sai ba ta rugu ba alusa
eh to gaskiya ba a saka wani kawai dai kayan kashin nan ne wani dan waken kawai sai riɗi amma idan kina da bukata za ki dan saka wari haka ne masu san yaji ya jiki saka idan saka wannan
abu ko da barkono ne
haka yawa ko da barkono
sai shi haka
ko yaji yawa sai ka dan saka sai ka dan kwaba da wani sai ka hada wannan abubuwa waken da wannan manjan da riɗin sai ka kwabe su guri guda shikina an gaba
an gaba
an gaba
wannan irin dan makulashe kenan da kake yi da rana haka
yawa dan makulashe ne ko da dan masu dan kudi haka ko wasu dan san shi wani abu mai dan daɗi
wanda ba abinci da aka saba ci
ba yawa kini
kuma gaskiya za a samu gina jiki ba
sosai
ga gaskiya ga wake ga manja
sosai
ko babu hayaniya a cikin wannan girkin
kin gani babu ko kuma ba
na fara wuce da karfi fa manoma ne na gaskiya
gaskiya ba ne
to da fatan mai sauraro zai ga dashi ma wannan girkin da muka samu daga mutanen Nasarawa Umma Hani mun gode
ni ma ina godiya
masu sauraro
sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayansa wato Julie Leathers Gresham tare da abokiyar aiki na da Tatiana gabatarwa Amina Bahara Auna da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku huta lafiya.
Yau yara suka za a gaban su kwanai ba za su bari.